الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar iyali na lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri. Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa, inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da ke shuɗewa. Ga shirinmu na farko a wannan shekarar, za mu yaye kallabin shirin ne bana a jihar Niger, Nigeria, inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara.
Wannan lalata da ta samu waɗanga makafi, masu ido suka lalata su, mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su.
Wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi tattaki zuwa ofishin hukuma, inda ya ci karo da yaran, ya kuma hira da su, mun kuma sa sunayensu domin kare su.
Kasa abin da ya kawo
ka? Eh, mun san.
Me ne ya kawo ka?
Abin da saboda magogo yana luwaɗi da mu.
Magogo yana luwaɗi da ku? Kuna wake luwaɗi da
ku? Ni biyu.
To ya yake yana luwaɗi da ku?
Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Yana ba ku kuɗi ne?
Eh. Eh, yana ba mu kuɗi.
Na nawa yake ba ku?
Yana ba mu wani lokacin naira 100, wani lokacin 150, wani lokacin naira 50.
Amma ku ba ku san laifi ba ne?
Laifi ne gaskiya.
To me yasa kuke zuwa wuri?
Yana kira mu ne, shi yasa.
Yana tilasta muku da ƙarfi ne?
A'a.
Ya aka kuke yi kuma?
Idan ya kira mu shi ke cewa zai ba mu kuɗi.
Kuma saboda kuɗi sai ku yadda?
To, mu dai haka dai ne saboda ka sanya wanta.
Yanzu kana makaranta?
Eh.
Wace makaranta kake?
Gwamnan dai.
Ka gama ko aji ne ku?
Gas 2.
Eh?
Eh.
Yanzu gashi an kama wanda ya muku. Kuma kuma gashi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyarka. Kai ne aka asibiti ko? To ya kake ji yanzu?
Gaskiya ga wani lokacin har jere ciki na yi ciwo.
Cikin ka yana ciwo? Kamar murɗawa ko ku?
Yana ciwo jiya. Ko jiya ciki na yi da ya ciwo.
Yanzu me kake so a yi mashi gobe?
Abin da hukuma suka zauta.
Ya daɗe na yi da kuku kun so ɗaya ne ko so biyu?
Ni dai bai daɗe sosai ba.
Sau nawa ya yi da kai?
Ni gaskiya ban iya kirga ba.
Ya wuce so biyu kenan?
Eh.
Ya kai kamar wata biyar ko uku yana yi da kai?
Bai kai ba dai na gan.
Gaba ɗaya nawa ya taɓa baka gaba ɗaya ɗari-ɗari kamar so nawa ya ba?
Gaskiya to shi ma ban iya kirga ba.
Da kai me kake yi da kuɗin in gaba?
Kai shi wa ake.
Kashewa kawai ka sai abun banza da wahi koko abinci kake?
Ina je yin wani yin sayari tun ban je yin sayan kashe.
Kai ka sa abin da ya kawo?
Na sani saboda magogo yana mana luwaɗi.
Yana muku luwaɗi? Ku kuke zuwa koko shi yake kira ku da ƙarfi?
Shi yake kira mu.
Sai ku yadda?
Yana ba mu kuɗi.
Kai nawa ya taɓa ba?
Yana bana 50.
So nawa ya taɓa baka 150?
Kai ba zan iya ɗaurawa ba.
Ka daɗe kana zuwa yanayin luwaɗi da kai?
Mun ɗan daɗe.
Kai kamar wata nawa?
Kai ba zan iya ɗaura watan ba mu kai da wata biyu ba.
Amma to kai baka san laifi ba ne?
Na sani.
To me yasa kake zuwa kuma?
Saboda yana ba mu kuɗi.
Saboda ya ba ku kuɗi? Ba a kula da kai a gidanku, ba a baka abinci da sauran?
Ana bani.
Kai me kake yi da kuɗin da yake ba?
Ina da talla, ina da yawa sai in sha abinci.
To yanzu kai ya kake jin jikinka? Kana jin wani abu na mace?
A'a.
Ba ka jin ciwon komai jikinka?
Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi sarkin makafin Mina dangane da wannan lamari.
An ce su biyu ne, akwai wani mai suna Sadiku. Yanzu shi Sadiku yana ina yanzu?
Sadiku yana hannun hukuma domin tuni makata da yana'an tsaronmu suka haɗu da na Lagos ya ma kama jamhuriyar Benin can sama boda ake kamo shi.
An dawo da shi nan Mina?
Yana nan Mina kuma na damƙa shi hannun hukuma.
To da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi koko?
Dama da zuwa da shi muka ce me an ce waka ce ya karbi laifin shi.
Kuma me ya ga muku ya dade yanayi koko
so dai? Ya nuna ya dade yanayi.
To me matsayin ku akan wannan al'amari?
Eh to na mai tambaya wannan abu ka dade kana yace gaskiya a tun da ya makarantar boko waɗansu masu gani da sunansu taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi. Sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan bane, kuma yana da ɗakunan haya biyu a nan gari guda fadukai wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi. Shi ma Idris Bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu. Daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau, sai na ce ban son zaman shi a nan tun ma ba mu san ko yana yi ko bai yi ba. Haka shi ma wancan Siddiku shi ma na kore shi bayan wata tara.
Me za ka ce ma jama'a game da wannan al'amari da ya faru a fadarka?
Dama shi dan Adam ko kuma in ce maka Bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makahu, to nan ne fa zai sheke ayatai tunda ya san in ya kalle mu ba mu ramawa. Amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su, mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su. Don haka a daina tozartan muna da ƴan uwa in sun yi tabara ko masallatayye ko ana tsanarsu. Sannan Allah ba ya yi alƙawalin wuta ɗaya ba ne ga makahu, ya yi alƙawalin wuta ne ga mai laifi. Saboda haka makahu kuma mutum ne kaman kowa.
Daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu ana jifa ku da maganganu marasa daɗi?
Arai akwai waɗanda ma suka bahe tabara saboda wulakancin da aka yi musu.
Yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi ma waɗannan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu?
To in dai ni za a biyewa a yadda suka ɓata mana suna da daraja a duniya, ni ai in na gansu suna yawo da baƙin ciki zan mutu. Hukuncin da ƙasa ta tanada to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin Ubangiji.
To haka kuwa aka yi, domin kuwa an yanke ma wannan makaho hukuncin ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, yayin da yaran 'yan shekaru 9 da kuma 12 da aka yi ma fayaɗen suke ci gaba da makaranta. To shirin ya yi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunansu domin kare yaran. Mahaifiyar, wadda ita ma makauniya ce, ta bayyana cewa yaran maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tunda wannan lamari ya bulla.
Yaro dai ina ta fama ya huwa ta uku da baita da makaranta bai yi ba.
Malam Nasiru Hamza, masanin halayyar ɗan Adam da tarbiya, ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali.
Tarbiya kamar kowane bangare, wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya, kuma wanda yake mai aikata laifi. To ga abin da ya shafi wannan abu, na farko shine a san meye matsalan mutum. Idan aka san matsalan mutum, to sannan ka kamar aikin likita, sai in ya san magani, ya san cuta, sannan ya san maganin da zai bada. To za a binciken yaran nan farko, shin daga ina ne suka samu matsalolin su har waɗannan tarbiyyar tasu ta tabarbare? Me alaƙarsu da uwarsu, me alaƙarsu da ubansu, me alaƙarsu da al'ummar da suke zaune a ciki, me alaƙarsu da makarantar da suke, da abubuwan da suka yi kama da haka. In aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take. To sai a rakaza ma'ana a maida muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara. To kaga abubuwan da ba a buƙata su ne keɓance mutum, kamar a ce a keɓance mutum ana riƙa zuwa ana bashi wani kaman treatment, ma'ana kamar ana mashi huduba na musamman. Wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan. To amma idan aka bar shi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma, yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba, yana zaune a gidansu ana aikin shi kamar yadda ya saba, ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani na daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha, to kaga zai gane cewa eh ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi. To amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna bashi waɗansu shawarwari na musamman, to zai gane eh to akwai wani abin da ya gudana. To wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi, ko ba yanzu ba bayan ya girma zai riƙa tuna ga wasu abubuwan da suka faru, kuma ga har lokacin da aka keɓe ana bashi waɗansu shawarwari, duk tunan wannan abin zai zama takura a cikin zuciya.
Kuna iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2017 da shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali cikin wannan shekara, Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su.